This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da murya Arewa. Haka kuma za a iya kama tashar a kai tsaye a duk lokacin da aka so haka akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu din Maladan Ibrahim Ayone tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yi cewa zaben da aka kammala a Birtaniya ya zo da bazata. Sa'ilin nan za mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Kana muna da shirin da rashin tayi akan Arha na Salo Garba, amma fa duk waɗannan sai kun sha cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida na Amurka, Jay Johnson, ya yi gargaɗi jiya Lahadi da cewa barazanar ayyukan ta'addanci a ƙasashen duniya ta shiga wani sabon babi, inda masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama da suka ƙware wajen amfani da kafofin sadarwa suke jan ra'ayin ɗaiɗaikun jama'a wajen kai hari bisa raɗin kansu. Da yake magana a wani shirin talabijin na ABC mai suna This Week Program, Johnson ya ce ƙungiyar ISIL tana jan ra'ayin jama'a a waɗansu wurare daban da Gabas ta Tsakiya inda take kai hare-hare. Ya ce babu shakka muna cikin wani sabon yanayi, sabili da yadda ISIL ke amfani da hanyoyin sada zumunci da intanet da ke ba da damar ishe mutane inda suke, da kuma yana yiwuwa tsuma waɗansu. Ya ce babu shakka muna wani sabon babi a ayyukan ta'addanci a duniya, inda ɗaiɗaikun 'yan ta'adda za su iya kai hari a kodayaushe. Babban jami'in tsaron Amurka ya yi kira ga Amurkawa da su kula sosai, amma kada su zaina zuwa harkoki a bainin jama'a.
Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Saudi Arabia, Adel Abd Jubaru, ya bayyana jiya Lahadi cewa sarkin Saudi Arabia Salam ba zai samu ya halarci taron ƙolin ƙasashen Larabawa da Amurka ba, wanda shugaba Barack Obama zai karɓi baƙuncin wannan makon. Ya kuma soke ganawar da White House ta sanar 'yan kwanaki da suka shige. Za a fara taron ne a ranar Laraba, inda wakilai za su fito daga ƙasashe, inda na majalisar haɗin kan ƙasashen mashigin yankin Gulf za su ziyarci fadar White House. Daga nan za su wuce wurin shakatawa na Camp David, inda za a yi taron. Wani jami'in gwamnatin shugaba Obama ya ce amsar da sarkin ya bayar ba ta da wata nasaba da wata matsala. Da yake sarki Salman ba zai halarci taron ƙolin ba, shugabannin Qatar da Kuwait ne za su jagoranci wakilansu. Sarkin Kuwait Sabah Ahmad Al-Sabah ya iso Washington jiya Lahadi, yayin da sarkin Qatar Chief Tamim bin Hamad Al-Thani zai tashi daga Doha yau Litinin idan Rabbana ya nuna mana. Shugaban Oman Sultan Qaboos bin Said da shugaban daular Larabawa Khalifa bin Zayed na Al-Nahyan ba za su halarci taron ba bisa dalilan rashin lafiya.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mayakan Houthi a Yemen sun bayyana yin na'am da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana 5 bisa dalilan jin ƙai biyo bayan shawarar ƙasar Saudi Arabia da za a fara aiwatarwa gobe Talata. Sanarwar ta jiya Lahadi ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da jiragen yakin da karin haɗin gwiwa da Saudi Arabia ke jagoranta suka kai hari kan gidan tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Saleh a Sana'a, babban birnin ƙasar. Ana kuma kyautata zaton tsohon shugaban ƙasar baya gida a lokacin da aka kai harin. Daga baya kuma aka ganshi a talabijin yana tsaye gaban baragozan gidan. Makon jiya, Amurka da Saudi Arabia suka sanar da shirin tsagaita wuta a Yemen, inda dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia suke kai farmaki ta sama kan mayakan Houthi da ke arewacin ƙasar da suka mamaye waɗansu sassan ƙasar cikin 'yan watannin nan. Jiya Lahadi, sarkin Saudi Arabia Salman ya kare matakin sojin da ƙasar ta ɗauka da ya ce shugabannin ƙasar Yemen ne suka buƙaci a yi, da nufin ceto ƙasar ta Yemen da al'ummarta daga abin da ya kira ƙungiyar ƙasashen ƙetare da ke barazana ga ɗorewar yankin.
Shugaban ƙasar Cuba Raul Castro ya kai ziyara a fadar Vatican jiya Lahadi domin godewa Papa Roma Francis da ƙashin kansa, sabili da rawar da ya taka wajen kawo ƙarshen kallon hararin kajin na tsawon shekaru da dama tsakanin Amurka da Cuba, abin da ya sa ƙasashen suka sake ƙulla hulɗar diflomasiyya. shugaban kasar Cuba ya gana da Papa Roma Francis haifafen Argentina na tsawon kusan sa'a guda inda suka tattauna da harshen Spaniyanci. Papa Roma Francis shugaban dariƙar Katolika na duniya shine taka muhimmiyar rawa a tattaunawar sirrin da aka yi tsakanin Havana da Washington da ta kai ga sanarwar da aka yi a watan Disamban bara cewa kasashen biyu suna daukan matakin sake bude ofishin jakadancin su a manyan biranen kasashen nasu da kuma fada hulɗan cinikayya. Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis, wanda shine Papa Roma na farko daga kudancin Amurka da kansa ya shiga tsakanin kasashen biyu, ya kuma karbi bakuncin wakilan kasashen biyu yayin tattaunawar. A lokacin da yake barin Fadar Vatican, Mr. Castro ya ce nagode wa Papa Roma sabili da abin da ya yi, daga baya kuma ya yabawa irin basira da karamci da kuma halayen kwarai na Papa Roman. Fadar Vatican ta ba Mr. Castro lamban girmamawa ta St. Martin's of Tours ya ta fice a fannin kula da gajeyu. Mr. Castro ya bayyana niyyarsa ta halartar dukkan tarurrukan da Papa Roma zai jagoranta idan ya kai ziyara kasar Cuba a watan Satumba, kafin ziyarar da zai kai a Amurka da kuma ganawa da shugaba Barack Obama. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, ‘yan kwanakin kalilan ne da suka wuce aka yi zaɓe a ƙasar Ingila, abinda zaɓen ya zo da bazata kamar yadda masu fashin baƙi suka yi hasashe. Akan haka na zanta ɗan jaridan nan mai zaman kansa da ke zaune a Ingila, wato Muhammad Sani Dauda, kuma na fara tambayarsa ne yadda ya ga zaɓen.
Eh, to wannan zaɓe kam a wannan karo hakika ya bayar da mamaki matuƙa da gaske. Domin kuwa makonni kamar takwas kafin zaben, wato lokacin da bisa al'ada a nan Ingila ake warewa domin 'yan siyasa su rufe majalisa kuma su shiga yawon yakin neman ƙuri'un masu zaɓe, duka wato ƙididdigar da ƙungiyoyin da ke nazarin ra'ayin jama'a suka yi sun nuna cewa hakika babu alamu ko wata jam'iyya za ta samu babban rinjaye, domin kuwa sun baiwa jam'iyyar mulki ta Conservative kujeru 36, sannan suka baiwa jam'iyyar Labour ta Party kujeru 34 zuwa 35 da sauransu. To kuma sai gashi bayan an kada ƙuri'ar a ranar Alhamis, a ranar Juma'a, lokacin da wato sakamakon zaben ya fara shigowa, sai kuma komai ya zama ba daidai ba. Sa'annan ma har aka fara korafin cewa su waɗannan kamfanoni da ke yawon tattara ra'ayin jama'a anya ko suna gudanar da ayyukan nasu daidai. To a ƙarshe dai sai gashi Conservative Party, jam'iyyar mulki ta Prime Minister David Cameron, ita ce ta cinye wannan zaɓe. Ko da iki rinjayen da ta samu ɗan ƙanƙanin rinjaye ne na kujeru 12 kacal daga cikin kujerun 'yan majalisar dokoki.
Me yasa kake ganin an samu wannan sauyi da ba a yi hasashe ba ko kuma da ba a yi tsammani ba?
Wasu suna ganin cewa wato bisa matakin da gwamnatin David Cameron ta Conservative Party ta ɗauka tsawon shekaru 5 da ake fama da matsalolin tattalin arziki, waɗannan matakai wato su ne suke ƙara taimakawa yanzu Birtaniya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe ƙalilan baya ga Jamus a nan Turai waɗanda tattalin arzikin su ke farfaɗowa. To shi Prime Minister David Cameron da ya fita yawon neman ƙuri'un masu zaɓe yana kira ga al'umma ne cewa to a yanzu fa gwamnatin sa ta fara aiki tukuru domin farfaɗo da tattalin arziki, to kada fa su zaɓi wata jam'iyya wadda za ta zo ta rushe wannan aiki. To wasu kuma suna ganin cewa jam'iyyar babbar jam'iyyar adawa ta Labour Party ƙarƙashin jagorancin Ed Miliband wato bata gudanar da nata yawon yakin neman ƙuri'un masu zaɓe da ƙarfin ƙoƙarin jawo hankalin al'umma kan abubuwan da suke sun dame su, wato musamman al'amura da suka shafi kiwon lafiya da kyautata rayuwar zaman jama'a da kuma harkokin yara da kuma ilmantarwa.
Dan jarida mai zaman kansa kenan Muhammad Sani Dauda a Ingila. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Allah ka taimaki ba
Madan lamun gore marja Sani Sabulu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da rashin tayi akan bararha, jama'a assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa a wannan filin. Salo Garba ne tare da abokan aiki, ki farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To makon jiya kun so ma sauraron Alhaji Adamu sarkin makirar garki Abuja akan sana'ar kira. Ta yau ma za mu ci gaba daga inda ya tsaya ga yadda fira ta kaya.
Wato ina nan kamar tsita ka ne ko suna da bambanci?
A'a wannan ba da kuma hatsaki. Yana nan za ka gashi mai tsawo ne da baki kaman almakashi.
A'a wannan shi gashi nan kamar na ga kamar gashi nan mai baki biyu kamar almakashi.
Yawwa
wato ana amfani da shi wajen kamo karfe
daga cikin wuta. Ana amfani shi wajen kama karfe daga cikin wuta. A fito da shi sai a dora kan dutse ko makera sai a ci gaba da bugun karfe da shi duk da kake so ka sarrafa karfe da shi za ka iya sarrafawa da shi kaga nan bakin iya zafin daga nan zuwa nan nan zafin zai tsaya ba zai kawo nan ba komin zafin karfe za ka iya kamawa da shi
haka to abinda za ma ƙara fahimta shi wannan na'urar shin ku kuke kera ta ko kuma cewa kuke ku kawo inda wani inda kuke
duka kayan aiki da ka sani mu muke sarrafa shi da kanmu abu ɗaya ne kawai da bamu shi sai hamma hamma babban hamma wancan wancan na kakana ne kakana wanda ya rasu ya bar mana shine muke aiki da shi har yanzu
wato wata babbar guduma ce da na hango daga nan
yawa
ita kan wannan gado ta ake yi to wato wata kila shi ma kakan naka wata kila shi ma gado ta yake
a shi kakan namu sun yi aiki ne da wani bature lokacin ana aikin kuza a wani kauye nan da ake kira Takushara inda yake bamu labari suna aiki da baturen daga nan ya samu wannan hamma tun kafin a haife mu yake aiki da shi
wannan ya nuna tun zamanin mulkin mallaka ma aka wannan hamar
tun zamanin mulkin mallaka mu ma mun tashi ne muka tadda wannan hamma anan
wato dai ana da mu ko kuma bari a dauko ta mu ganta naga gaban ma take wannan hamar ni kai na ya kamata bari na jinjina tun da dinoyin ta akwai kwanan wata ma da kike
eh akwai
eh 1796 ne ko eh 1796 wato
wai 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 tun
1796 yawa wai wannan ina jin lokutan ma da su turawan mulkin mallaka koda yake a karni na 16 suka fara shigowa
insha Allah
kafin irin kasashen mu na Najeriya daga bisani su samu danci a shekara ta 1960 in mun duba kusan shekaru ne kamar akalla wani shekara kusan 300 ne ma
bare insha Allah
wannan karfe wato karfe dai a takeice kan iya irin waɗannan dimbin shekaru
insha Allah karfe za a iya yi amma kaga wayannan duka mu muke kira su wannan duk mu muke gana su
haka
idan mun kira shi haka sai mu wannan gurin sai mu huda shi inda zamu sa kota wanda zamu yi farka nan kuma mun gyara shi zamu ba shi ruwa inda duk karfin da ka buga zai kwanta ba nan baki
na gane Allah dan mu akwai abin da yake bada mamaki karfe dai an san shi abu ne mai tauri mai wato a takaice yin mutum ko tuntube ci karo da karfe to zai gane kudan
insha Allah
ana mamaki inda kuke sarrafa karfe ku bulmula shi kana da kuke ga dama shin wannan ya nuna kenan ba abin da ya gagari wuta kenan
insha Allah in dai wuta ne karfe ko hanyar jirgi aka sa a wuta wanda jirgi ke bin kai
wannan diga jirgi din nan da ake fada
yawa zaka iya sarrafa shi duk za a nan kwazan shi yadda ka san auduga dai daga yin sarfo ka sarrafa shi insha Allah in dai ya nuna a wuta kamar da kake gani yanzu zaka sa wannan a wuta to zaka iya juya fiye da kake so amma bayan yayi sanyi kuma shikenan
ya riga ya kame
ba ya riga ya kame bai zaka iya sarrafa shi
haka
eh
ana da wani abu muhimmi da za su sani game da makera ana cewa akwai makeran farfaru da babbaku mai bambancin waɗannan makera guda biyu ne
makeran babbaku irin makeran mu wanda kila mu kana wajen sana'a mu waɗanda su ne makeran fari da kuma masu aikin abun yan kunne sarka zuwa wayan tinka su ne makeran fari amma mu bangaren mu makeran baki ne nan shine ake ce ai kira make ake mata kirari kira tafi noman rago a tsugune aka fadda ita yawa
wato ke ce duk wanda ya tsaya ba zai iya dudukawar ka baka kai make ri ba
a ina insha Allah
ana da ba wanda nake duba wato amma shin naga waɗanda suke makirar babbako sun fi ina ganin kamar dagewa a shin akwai wata alaka ce tsakanin ko kuma kowa yana irin kowace
ba kowanne zai iya yin irin wani ba yanzu irin makiran fari to ba za su iya irin makiran baki nan ba amma kayan aikin su duka mun za mu iya kera musu ko ba su ci gaba da aiki da shi amma su ba za su iya kera wa da kansu ba
wato su dai kamar dai yaran ku ne
yawa yaran mu ne wayan duka duk da wayan kana gansu duk yaran mu kaga almakashi nan da take kan kwano da shi duk mu muke musu
wannan ya nuna fa kamar alakar manomi zan iya cewa da makeri ne tunda in ba farfin ya kaga ko ba garma ba maganar noma
warai ko kamar duk da muke kamar makera kaga na makera da makeran fari da wanzami da baduku da sauran masu sana'a da kayan karfe to duk makeri shine gaba da su
haka
eh
Akwai wani abu da yake tsorata mutane game da makera ba a ja da su. San ana cewa in kai wasa banda dai hatta wanzamai da ake labari cewa suna da wasu abubuwa kamar kofi ko wani abu da za su zo mutum. Kuma ka duk kuna cewa yaran ku ne.
Wanzamai ai yaran mu ne amma mu ai ba mu irin wannan shirka da suke yi. Saboda mu mun tashi mun ga iyayenmu ba su irin wannan mugun halayen yanzu. Ya za ka ga duka ba wannan yanzu nan. Sai dai ana lokacin annashuwa dai ana dan wasanni haka da wuta.
Ai annashuwar muke magana wato kaga wannan awar take din watakila wata rana in fa wasan ya taso ba ma sai kun yanki da shi mutum zai masa hannu sai dauko
ka. Insha Allah in ma wasan ya taso ai ba ma ba wannan ba lalle sai mun sa wata take ba da hannu ma za mu kawo.
Amma shi kuma wannan bangare na abubuwan mamaki ya yake faruwa ne dole kaga sai dan gado
wannan daga ikon Allah ne kuma ai daga ikon Allah ne wannan
to ai kada wani ya garaje ya ga wani ya sa hazo a wuta shi ma yace zai gwada ko kuma shi ma sharifi ne
to kaga wanda suka wannan daga sharifi ai sai makeri mutum ya kuskura ya taba gado da ba naji ba kila ko ya ci wani dabaru ne ba mu sani ba
wato duk dai gadalin mutum kada yayi karam bani
kada yayi karam bani sana'an mutum akan ai abashi akan aikinsa in kaga mutum na abu karkace ai ƙarya ne kalle shi akan aikin shi kawai yale shi kamar yanzu ba gashi kana aiki kamar na ce ƙarya kake tun da gashi na ga zai kaga ba zan iya shi ba mutum akai akan aikin sa yale shi kawai
makiri bare karam bani ya shiga harkar labarai
wani shi ya isa an ji na ba na kawo ba za ka iya magana ba ai dole ka sanya wa mai aiki ido
bari mu koma ko kuma bari mu karisa wannan yau kuke irin waɗannan wasanni na kuna nuna abubuwa na ban mamaki
muna yin shi kaman wani lokaci muna yin shi kaman ranar sallah ko babban sallah ko karamin sallah ko kuma an yi aure ko haihuwa a gidan makeri duk ana yin wannan ana wannan wasanni ba kowane lokaci ake yin shi ba.
Wato cikin abubuwan mamaki da za a iya gani Allah ya ba mutum iko ya samu a rasa irin wannan taron ko za ka mana misali da biyu
kaman
wato misali irin yadda ake wasa da wuta da yadda nan take za a iya karfe za a iya narkar da shi ma wata kila nan take
wannan ai magana a narkar da karfe ai sai dai in an zo lokacin wasan ko kuma lokacin da ake aiki za a iya sa karfe a wuta a narkar da shi. Ko kuma a gwada ma ne ka gani kaɗan.
Ina san ai kada kuma a firgita ni ne.
A'a bana gwada ma a wanda kuma daga a nuna kuma daga nan. A dan gwada ma ka gani ma tukun. Ni kuma mun shaka nan.
Jama'a sai mako mai zuwa mu kawo ƙarshen wannan firar. A madadin bakon namu Alhaji Adamu Sarki Makerar Garki da wakilinmu Nasiru Adamu El Kaya. Da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya.
Madalla sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku wannan dadadan shirye-shirye yanzu agogo ce karfe 3:23 ga kuma rawoyin da ku masu sauraro kuka aika muna ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ina son ku bani dama in miƙa sako na ga sabuwar gwamnati mai shirin kamawa ta General Muhammadu Buhari akan idan ya kama mulki dan Allah ya taimaka yayi mana binciken kwab akan dindin zaluncin da ake ma dindin talakawan ƙasar nan ta Najeriya musamman fannin fansho da wutar lantarki a matatar mai. Dan Allah a kafa ƙwararrun mutane masu gaskiya akan waɗannan wuraren da ma wasu wurare saboda gaskiya irin halin da ake ciki a waɗannan wuraren abin ya yi yawa. Mai magana Isa Kofi a tsarar shagari jihar Sokoto mazaunin unguwar Idera ba Lagos.
Salamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Isa Kena mai hula. Ina jajantawa ‘yan kasuwan garin Jalingo waɗanda gobara ya shafa. Fatan Allah ya mayar musu da alheri. Allah kuma ba mu zaman lafiya jihar Taraba da Najeriya gaba daya.
Mai magana kamar laba ka jalan sabo hayan gada da ta ma biyo yana so ku mi kamun gaisuwa ta da bindina ga sojojin Najeriya game da gajiyarwa da saka na fati ɗan matan Chibok. Allah ya taimake mu duka gaba daya. Allah ka sa su fato sauran mai ba.
Ni ne Abubakar Garba da Bosu Karo kuma da ke ra'ayi na shine tunda yanzu wa'annan wanda za su bar gwamnati yanzu su mika wa gwamnatin Buhari na APC tare da kungiyar da suka kulla kawance da su to ina ba su shawara ko da su kai shekara juniya ba su aiki a Najeriya ba duk wani tsohon shugaban kasa da mai rai da mutacce duk abincike su kudaden da suka tara da yan majalisu da gwamnoni shekara biyu ana wannan a tara kudin da za a yi aikin wa jama'a da shi.
Assalamu alaikum safin Hausa muryar Amurka. Sunana Muhammad. Gaskiya gwamnatin Nijar ya ba mu kunya abinda ya sa ya ba mu kunya ga sankarau nan mutane gashi nan da yara kanana da mutane duk gashi nan sankarau din nan suna yi kuma magungunan da suke faɗa na rufakafin nan gashi nan babu ko a ina gashi nan gabaki ɗaya abin an maida shi a cikin kemis mutane suna nan suna zuwa suna saffaye da tsada amma suna kariya suna cewa sun yi kaza sun yi rijiya kaza sun yi makarantu kaza.
Assalamu alaikum sana da Abubakar Diga wato DOA na su jibe ku ne domin ga muku wata kula-kula da ake da sunan ku inda wani mayudari ke amfani da sunan Bello Habib Galarinji na cewa shi ne malam Bello Habib Galarinji yana rungar al'umma da yake yawo da su tukatu da su fasfasan goga hannuwa yana cewa shi ne Habib Galarinji ma a cikin sashen Hausa na Murya Amerika. To ni kuma dalilin da yasa na kira ku na gaya muku wannan ya taho wajena amma saboda ban yadda da shi ba ban amince ba ban amince da maganar da yake faɗi ba ban ce masa ko uskun ba ina yana gama karanta min shirme ne to na yi ƙoƙarin sai sai ya je ya yi rashin zo sai ya yi ƙoƙarin wucewa.
Kafin mu karkare ga ina Amal Grace Alheri Abdu ta dawo da labarai amma wannan kara ta kace zaki ba mu.
To haka yake sakataren ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida na Amurka Jay Johnson ya yi gargadi jiya Lahadi da cewa barazanar ayyukan ta'addanci a kasashen duniya ta shiga wani sabon babi inda masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ke waɗanda suka kware wajen amfani da kafofin sadarwa suke jan ra'ayin ɗaiɗaikun jama'a wajen kai hari bisa raɗin kansu. Da yake magana wani shirin talabijin na ABC mai suna This Week Program, Johnson ya ce ƙungiyar ISIL tana jan ra'ayin jama'a waɗansu wurare daban da gabas ta tsakiya inda take kai hare-hare. Ya ce babu shakka muna cikin wani sabon yanayi sabili da yadda ISIL ke amfani da hanyoyin sada zumunci ta intanet da ke ba da damar ishe mutane inda suke da kuma yana yiwuwa tsuma waɗansu. Ya ce babu shakka muna wani sabon babu a ayyukan ta'addanci a duniya inda ɗaiɗaikun 'yan ta'adda za su iya kai hari a ko da yaushe. Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Saudi Arabia Adel Al-Jubairi ya bayyana jiya Lahadi cewa sarkin Saudi Arabia Salman ba zai halarci taron kolin kasashen Larabawa da Amurka ba wanda shugaba Barack Obama zai karɓi baƙunci wannan makon.
To masu sauraro, a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asari a cikin ikon Allah. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin ilmi garkon ɗan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Grace da ta taya ni muka yi asubanci tare sai Cubahiro Diodone wanda ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Charles ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.